daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 101.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyar da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 19 ga watan Nuwambar shekarar 2019. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 10 na safe kenan agogon Washington DC kuka lalubo a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran duniya.
Kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan harkokin leken asiri na kan sauraron shedu a binciken US Ige shugaba Donald Trump. Dimbin dalibai sun tsere bayan da suka ketare layin da 'yan sanda suka shata a jami'ar Hong Kong da suka zagaye. Sannan kuma kungiyar Taliban ta saki wasu fursunoni biyu da yammacin yau Talata don cika alkawarinsu a yarjejeniyar musayar fursunoni da aka cimma.
To yau take ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin yin wayewaye kan matsalar makewayi ko banɗaki a duniya.
Maganan tsafta ba haya ma kaɗai ba a Najeriya, mu ba an riga an ba da mu a baya. Yanzu billahi lazi da zaka shiga gidajen talakawa irinmu kaga irin gurin da muke tsugunawa, zaka san an riga an bayar da mu.
To shin wani irin tasiri ake gani kan matakin da hukumomin Najeriya suka dauka na haramta kai man fetur zuwa wasu yankunan da ke kan iyakar kasar?
Gaskiya sai dai mai fatan Ubangiji Allah ya canza muna wanga lokaci, saboda wannan al'amari yayi muni ya kai la haula wala quwwata. Kuma ba nan gare mu dai ba fa, har su can gare su.
To sannan muna tafi kuma da shirin noma, tushen arziki da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka waɗannan za su zo muku ne bayan kun gama da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan harkokin leken asiri na shirin sauraron shedu a binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump yau dinnan Talata daga manyan hadiman jami'an tsaron kasar waɗanda suka sawari wata magana da aka yi ta waya a watan Yuli tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Jennifer Williams, wata hadimar mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence da Lieutenant Colonel Alexander Weidman, babban kwararren wakilin majalisar tsaron kasa kan harkokin Ukraine, na shirin yin magana da 'yan majalisar da safiyar yau. Dukansu sun bayyana damuwa kan maganar da aka yi ta waya, wanda ke da mahimmanci a binciken da ake yi game da kokarin da Trump ya yi na matsa ma Ukraine lamba kansu binciki abokan hamayyarsa na siyasa. Da la'asar, kwamitin zai saurari ba'asin Kurt Volker, tsohon jakadan Amurka a Ukraine, da Tim Morrison, wanda ya kasance babban darakta a harkokin Turai da Rasha kan kwamitin tsaro na ƙasa kafin ya yi murabus a watan da ya gabata. Dimbin dalibai sun yi ta maza a yunkurinsu na tserewa, inda suka ketare layin da 'yan sanda suka shata yayin da wasu da ƙasa 200 daga cikinsu suke ci gaba da kasancewa a tsare a cikin wani shinge a jami'ar Hong Kong, wacce 'yan sanda suka zagaye tun ranar Lahadin da ta gabata. Wakiliyar sashen sinanci na muryar Amurka Iris Tong, wadda ta kasance da ɗaliban a jami'ar ta Hong Kong, ta bayyana yanayin kunci da ake ciki a wurin, inda akalla matasa biyu suka yi barazanar kashe kansu. Wani naga wani yaro yana barazanar daba ma wuyarsa wuka, inji Tong. Ta ƙara da cewa ban ga wani jini a wuyarsa ba, kawai yayi magana ne game da yadda yake so ya kashe kansa, amma wasu mutane sun ce ba lalle ne hakan ba, kuma sun gaya masa ya ajiye wukar. Kungiyar Taliban ta saki wasu fursunoni biyu da yammacin yau Talata don cika alkawarin da suka yi na musayar fursunoni, wanda ya shafi sakin wasu manyan kwamandojinsu uku. Majiyoyi masu alaka da kungiyar 'yan ta'addan sun ce an saki dan Amurka Kevin King da dan Australia Timothy Weeks a kudancin lardin Zabul. Da King da Weeks dukansu shehunan malamai ne a jami'ar Amurka da ke Kabul, kuma an sace su a watan Agusta na shekarar 2016 a wajen jami'ar. Sakin su biyun ya zo ne 'yan sa'o'i bayan da aka kaima kwamandojin Taliban uku zuwa Qatar domin musayar fusunonin. Fusunonin kungiyar mayakan su uku sun hada da Anas Haqqani wanda babban yayansa ne shugaban kungiyar ta'addancin mai alaka da Taliban wanda ma ke amfani da sunanta. Tun shekara 2014 ne gwamnatin Afghanistan ke tsare da Anas Haqqani tare da kwamandojin Taliban Haji Malik Khan da Hafiz Rashid. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Tattaunawa tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu ta cije yau dinnan Talata saboda bukatar Amurka ta ƙara gudunmawar da Koriya ta Kudu ke bayarwa game da girke sojojin Amurka a ƙasar ta. Wakilin Koriya ta Kudu a wurin tattaunawar Chin Unbo ya fada manema labarai cewa tawagar Amurka ta fice bayan wani dan zama da aka yi. James DeHart, wakilin Amurka a wurin tattaunawar, ya ce tawagar sa ta fice ne saboda shawarwarin da 'yan Koriya suka mika gaban su. Ba su amsa mana bukatar mu ba ta araba nauyin daidai wa daidai. A halin yanzu dai Koriya ta Kudu na biyan fiye da dala miliyan 890 saboda sojojin Amurka 20,500 da aka girki a Koriya ta Kudu don kare kasar daga yiwuwar kai mata hari daga Koriya ta Arewa. Jami'an Koriya ta Kudu sun ce gwamnatin Trump na son ta kara adadin zuwa dala biliyan 5. Wata kotu a birnin Moscow ta tabbatar da hukuncin wata kotu na tsawaita lokacin tsare Paul Whelan kafin a masa shari'a wani kuma ba Amurke ne da ake zargin sa da laifin leken asiri a Russia har zuwa ranar 29 ga watan Disamba. Lawyer wanda aka tsaran wanda kuma tsohon sojan ruwan Amurka ne waɗanda suka yi watsi da tuhumar sun kafa hujja a wani zaman saurare da aka yi na ƙarar da suka ɗaukaka ranar 19 ga watan Nuwamba cewa ya kamata a rage mawalan takunkumin da aka saka mishi a gidan yari kamar rike shi a gida. A lokacin da ta yanke hukunci, kotun birnin Moscow ta ce kotun ta yanke hukunci ne a kotun gunubar Moscow da ke lardin Lefortovo kuma an yi watsi da karar kamar yadda Interfax ta ce. Whelan wanda kuma ke rike da wato takardun zaman kasar Canada da na Ireland da kuma Birtaniya ya yi masa zargin cewa kurkukun da ake cin zarafinsa a lokacin da yake tsare.
A gaida Hadiza Kyari wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko 19 ga watan Nuwamba kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin yin waye-waye kan matsalolin da suka shafi makewayi ko ban daki a duniya. Taken wannan shekara dai shine kada a bar kowa a baya. A dai watan da ya gabata hukumomin Najeriya suka bayyana cewa Najeriya ce kasa ta farko da aka fi yawan yin ba haya a filin Allah Ta'ala. Daga Lagos ga wakilinmu Babangida Jibril da karin bayani.
Kiyasin hukumar lafiya ta duniya dai ya nuna cewa kimanin mutane 400,000 ne ke mutuwa a duk rana sakamakon kamuwa da cutuka daban-daban da ke da nasaba da rashin gurin ba haya mai tsafta. A inda miliyoyin yara kuma kamar da hukumar UNICEF ta yi bayani ke saka miliyoyin yara cikin hatsarin kamuwa da cututtuka, lamarin da kuma ke ci gaba da yaɗa cututtuka ga irin waɗannan mutane. Kwanan Najeriya ma dai an nuna cewa kimanin mutane kusan miliyan 7 ne ke ba haya a fili Allah. Labarin da kuma ake ganin yana da hatsarin gaske ga lafiya na al'umma. Koya al'umma na Najeriya ke ji game da irin wannan rana na yau da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin fadakar da su game da muhimmancin gidajen ba haya.
Maganar tsafta ba haya ma kadai ba a Najeriya, mu ba riga an ba da mu a baya. Yanzu billahi lazi da zaka shiga gidajen talakawa irin mu kaga irin gurin da muke tsugunawa zaka san an riga an bayar da mu.
To sai dai a yanda Majalisar Dinkin Duniya da kuma gwamnatoci daban-daban ke fafutukan ganin an wayar da kan al'umma game da muhimmancin gidajen bahaya, wasu 'yan Najeriya na ganin hanya daya da za a bi domin samun nasarar magance wannan matsala isasshe ta dawo da tsarin nan na duba gari a jihohi da kananan hukumomi daban-daban kamar yadda Malam Sadu Muhammad ya shaida mani.
Kamar yadda muka sani a da, a yanzu gwamnati ta yi baya-baya game da harkokin tsafta, wasu gwamnatoci da suka zo sun so su dawo da abubuwan amma abin bai yiwu ba. Misali zan baka, kaga a da akwai mutanen da ake cewa duba gari. Duba garin nan su sukan shigo gidanka su duba bandakunan ka, su duba wajen wanke-wanken ka, su duba abubuwa da yawa, su gani in yayi daidai to in ma bai daidai ba a baka shawarwari ne yanda zaka gyara. To kaga a lokacin da ana gyaran bandaki sosai, amma a yanzu zamanin nan ba a gyaran bandaki yanda yake a gwamnatance, sai dai wanda ya ga dama ya gyara nasa dan kansa, wanda kuma bai ga dama ba shikenan.
A ƙarshe dai fatan majalisar ɗinkin duniya shine daga nan an kawo ƙarshen mutuwar ƙananan yara da mata masu haihuwa sakamakon cutukan da suke kamuwa da su a guraren bahaya da kuma sauran nau'in cutuka da suka hada da cutar malaria, kwalara da makamantansu. Babangida Cifirin, murya Amurka daga Lokoja.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin.
To a gaida baban gida Jibril, yau kan batun da zamu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku kenan a shirin mu na dare. Shin ya girman matsalar yin ba haya take a yankunan ku? Sai mun ji daga gare ku. Sannan har ila yau a shirin na dare, idan Allah ya kai mu za ku ji cewa
irin yadda ma'aikata a ƙarƙashin inuwar wasu ƙungiyoyin ƙwadago ke nuna alamar ƙosawa.
To sai a tare mu duk a shirin namu na dare. To amma kafin nan, bayan da hukumomin Najeriya suka haramta kai man fetur wasu yankunan da tazararsu ta kai kilomita 20 daga kan iyakar ƙasar saboda dalilai na magance matsalar fasƙorin man, jama'a na ci gaba da bayyana irin tasirin wannan mataki da hukumomin Najeriya suka ɗauka, kamar yadda za ku ji a wani rahoto da Haruna Maman Bako ya aiko mana daga birnin Ƙwani.
Tun lokacin da sanarwa ta fita a tarayyar Najeriya daga hukumomin kwastam na za a dinga ajiye man fetur kilomita 20 ga gari na ƙarshe da ke kan iyakar Najeriya domin hana sulalewar man zuwa ƙasashe makwabta, jama'a ke ɗanɗana kudarsu ganin cewa farashin man ba tashin hadarin gwamnatin zabi ya yi ba, ya ma hiranye tsakanin birnin Ƙwani Nijar da Ilela Local Government ta Najeriya. Waɗansu mazauna birnin Ƙwani a Nijar da Ilela Local Government a tarayyar Najeriya sun yi furuci suma da Salisu mai noman rani.
Gaskiya sai dai mun fatan Ubangiji Allah ya canza muna wanga lokaci, saboda wannan al'amari ya yi muni ya kai la haul wala quwwata. Kuma ba nan gare mu ɗaya ba, har su can gare su, tunda abin ba mu ɗaya ka tsuwa ba, su ma can Najeriya suna tsuwa. Wanga gwamnatin gaskiya game da wanga tsari, lalle ba a hana mutum ka gyara ƙasar ka ba, da shi bidi shawara makwabtan gana shi ba ma ta mai ɗaya ba game da duk komai dokokin da ya aza. In wannan ba su ba shi hannu ba game da gurin shi, in ya sauar da shi ɗau mataki, amma mai wannan kana dibi fa wanda suka duhin nan na su hana kwata-kwata tsalla komai, ba inda shi na suka ni ba su iya, in duk da nanan da na can sun kama ba su iya, tunda akwai custom, akwai komi, muna akwai duwan su dau aikin su su rika, wanda Allah ya sa aka kama shikenan doka ta aiki, wanda ba kama ba shikenan. Amma cewa aza doka aze ko su can akwai manoma rani gare su, su da kansu yanzu tsuwa suka tai.
Sunana Ali Samin Mesir Mashin nan garin Ilela. To gaskiya aka ce an yi sadda mai ya koma wajen mun suka kusan kilomita 20, gaskiya mu ba mu ji dadi ba. Saura anan kauye gaskiya mana da manoma masu noma ne, muna amfani da hetur da sauransu, kuma muna da ɗan abubuwan da muke hawa, an ka ce sai mun je can musu gaskiya a kyauta mana ba, kaga an ɗauke wa kabu ba an Najeriya ba kenan, so kaga ba mana adalci ba. Akwai masu kunna engine da generator kuma a gidajen, sai su yi amfani da hetur kuma zai tsare, sannan kuma kaga mutum kahin ya ɗauko shi ya kawo shi shigo Ilela, wani ana iya ce a halibe shi ko kuma ya kasance a samu hadarin mota ko kuma wani gudu wani abu ya same shi.
Sunana Muhammadu Isa ne Ƙwani ne. Wannan doka gaskiya aka yi haka nan to ba ai mutalaka adalci ba, shi na aka yi gwagwarmaya da shi, an ka yi komi, an ka yi zabe da shi, an ka bi da alfarma shi, kowa ya san da halin da ake ciki, duk wanga tsanani ya koma ga jikin talaka a shiga wani yanayi kwarai da gaske. Ko ina hawan mota zuwa ko ina zai ƙara kuɗi, saboda dalilin mai ya ƙara tsada, sannan kuma tahowa da shi ya ƙara wahala.
A garin Ilela Local Government, sayan man fetur din a gidan mai tun lokacin bayyana son ɗaukar wannan mataki, abin ya koma kiki kaka. Man ya tashi daga naira 150 a Ilela Local Government zuwa naira 200 ko naira 300 a kasuwar Bayan Hage a halin yanzu, yayin da a garin birnin Ƙwani a Bayan Bage ya tashi daga sefa dala 65 zuwa dala 90 ko dala 100, abinda haddasa kuke-kuke.
Ya Isma'ila Rija, alawan ga tsari da yawa, tunda har yanzu mutane na cikin bala'i da wasiha, kai abun kaje da rahibo da balatana a to azawa ga tsari na samai, yanzu mai lita bala kima ke haɗari 300 idan talaka zai majalisar ya wace cikon al'amari
sunana Kabir Muhammad gaskiya mu dai wannan tsarin da an kai gaskiya bai yi mana ba saboda ga har yanzu mutun zai sha mai na 150 yanzu an koma sai mutun ya sha sama ga 250 kaga abin wanga tsarin bai yi ba tunda ku ruhe budda da an kai haka ana cikin wani ha'ulai kuma yanzu gashi kuma an tsara samu mutane cikin wani hali
sunana Abdulhamid gaskiya idan haka ta faru mu dai gaskiya an samu cikin wani mace wanda shi ke kai talaka ne kana ya zakwa ka salita bi ka tehur harkokinka to kai ta kilomita 20 ka ta salita bi ka dawo lita nawa ya rage cikin mashin din naka
sunana Ibrahim Bello sai an kai shi haka kamar an takura abinda annan akwai mutane waɗanda suke suna noma na rani gwamnatin gaita tace su koma su yi noman ga kaga in anka ce manga yayi nisa kaga akwai takura
to dai waɗansu kayayyaki sun hawhawa yayin da ɗan sufuri ke cewa ba su wada ƙara kuɗin mota ba amma komai yana iya faruwa a kowane lokaci Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
ba ku ishara ke ma wani yayi gida yayi moto ga wata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na kauna ku
to a gaida Haruna Mamman Bako masu sauraro mu fa nan karfe 10 na safe ne da minti 16:04 kenan ne ma da minti 16 a can jamhuriyar ta Niger da ma Nigeria yanzu kuma ga Mustafa Nasiru Batsari da shirin noma
masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da wannan la'asariya assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustafa Nasiru Batsari zan gabatar to yau ma dai shirin yana ofishin muryar Amurka na Abuja fadar gwamnatin Najeriya domin jin ci gaban tattaunawar Madina Dauda da jami'an hukumar samar da iri a Najeriya har ma da wasu dalibai da suke tare
wannan da muka wannan baje kolin na kasa da aka yi a Abuja na gwagwalda a babban ofishin namu dake Shada mun yi wayannan irin baje kolin da aka nuna kwazon ɗan secondary school a Asaba
a yi saurare lafiya to madalla a cikin shirin noma na makon da ya gabata muka fara kawo maku tattaunawar Madina Dauda da wasu jami'an hukumar samar da iri a Najeriya Alhaji Ibrahim Musa da kuma Alhaji Idris Aliyu a lokacin da suka ziyarci ofishin muryar Amurka da ke Abuja tare da wasu dalibai bayan kammala wani biki da aka shirya saboda waɗannan ɗalibai to yau ma dai ga ci gaban tattaunawar
irin da kakannin mu suka yi amfani da shi yau ba su menene yasa shi lokaci shike nuna kuma yake zaben abin da zai iya tafiyar da shi a zamanin sa saboda haka dole ne muka na gani cewa ya kamata mu kawo wannan dabarar da tsari yadda za a koyar ma yaran mu su samu wannan tuntuna rarrafe cewa su gobe su yace aye to elle mu daga wannan zan kokari in kwazo in tafi jami'a in karanta wannan kimiya ta bidda iri
to wa'annan makarantu na secondary da kuke gwaji da su dinnan shin makarantun koyan harkan noma ne ko dai a'a ku ne kuka haddasa wannan shiri a wa'annan makarantun
a'a wannan makarantun ne da kowa ya sani na secondary school inda duk fa yake fadin kasan nan ba wai makarantu ne na musamman wanda suke karanta fannin noma ba watan kuma kamar yadda malam ya faɗa tun farko duka kasar jihohi na Najeriya muka zaba kowane jiha mun zabi makarantu guda 7-7 a kowane senatorial district senatorial zone
kowace shiya
kowace shiya saboda kaman wannan da muka wannan baje kolin na kasa da aka yi a Abuja na gwagwalda a babban ofishin namu dake Shada mun yi wayannan irin baje kolin da aka nuna kwazon ɗan secondary school a Asaba South South kenan wanda makarantar St Augustine wanda horon makarantar secondary ta mata su suka zo na farko wanda Catholic school ne ke running din shi ba taba yin irin wannan a wannan South South ba amma bana saboda jajircewan board members mu da director general wato Dr Phyllis Ojo ya bani karfi da goyen baya in wannan so mun yi shi a jihar Delta birnin jihar Asaba kenan to kuma yanzu muna cikin makon da zai zo za a yi shi a Kaduna State wato a Zaria wanda shine ke duba ta Northwest region kenan kuma akwai wannan tsarin da zai zo su ma za a yi shi a Gombe zanan sannan a Ibadan to duka mun baza shi kowane jiha a kasan nan jiha a kasan nan daga nan za a zo kuma a samu takitan gasa ta kasa a hada su duk wanda suka zo farko kowane jiha nan a zo a duba kuma ta kasa wane ne mutum ga minister da manyan ƴan majalisunmu na committee agriculture na senate da na majalisar wakilai duk suna sane da wanda za su je su duba saboda su fito da wane ne zakar abun nan kaga wannan zai jawo cewa okay yanzu ba ma wannan ba kawai za mu fara samu yadda ake samu scientists din masu karanta fannin iri a jami'o'i to da wannan yanzu za mu samu intake din yayi yawa a samu kuma cewa matsalan da ake samu na wayannan da ake cewa breeders sai mu kawar da shi daga nan ne za a samu foundation na samun da cikakkun ingantattun iri kamar yadda ake samu a America da su Monsanto da inda ake samu a su Germany da UK
to Alhaji Ibrahim bari dawo gare ka wannan irin shiri da kuka yi shiri ne da kila yake bukatun kashe kuɗi masu yawa to a ina ne kuka samu wa'annan kuɗi ne kam
kudurin gwamnatin tarayya ne ainihin kamar yadda kowa ya sani ainihin karkata tattalin arzikin kasa zuwa ga aikin gona kuma idan kika duba aikin gona mutane da dama suna da ainihin interest a kansa da makarantu da ainihin hukumomi amma abinda nake son faɗa wannan gaba sako ne ga musamman gwamnatocin jihohi da kananan hukumomi muna da jami'o'in jihohi masu zaman kansu muna da kuma ainihin jami'o'i na gwamnatin tarayya muna da kuma kwalejoji na gwamnatin tarayya dukansu suna watsi suna baje a jihohi yana da kyau kamar yadda wannan hukuma ta tattance ingantaccen iri na ƙasa ta fito da wannan tsari yana da kyau gwamnatocin jihohi su ma su fara su dauko ainihin jami'o'insu kowace jami'a da zaki samu a kasar nan akwai tsangaya su kutum ta aikin gona fannuka daban-daban su shigar da su wannan tsarin duk kowace jiha muna da wakili wanda ake kira seed certification officer su hada kai da shi su shiga waɗannan tsarurruka na ainihin daukowa yara matasa a nuna musu dabarun noma na zamani daga nan ne za a samu malaman gona yan jiha ɗan ƙauye da za su ga cikin lungunan su koyawa iyayensu daga nan ne za a samu wanda suka san kimiyya da fasaha za su shiga ƙauyuka su kafa ainihin famfon bayi na ruwa ko mai amfani da hasken wutar lantarki ko mai amfani da hasken rana ko mai amfani da iska duk waɗannan kimiyya da fasaha din akwai shi aikin gona so muna nuna musu muna ɗan nuna wa gwamnatocin jiha da ƙananan hukumomi da gwamnatin tarayyar kanta muna faɗakar da su muna amfani da wannan hukuma muna faɗakar da su domin mu karfafa musu gwiwa yanda ainihin kudurorin da jadwalolin da suka yi daga sama za su sauka zuwa ƙasa ba tare da an samu matsala ba to shi aikin gona idan kika duba ke maganar kuɗi aikin gona noman nan gaba ɗayansa idan kika duba shi ganshi yana ɗaya da kashi ɗaya cikin uku wanda yake bunƙasa ainihin tattalin arzikin ƙasar duniya don kina maganar rayuwar dan adam da duniyar gaba daya zaki ce noma da kiwo duk ɗaya ne ko sannan kasuwanci sai maganar masana'antu kere-kere da fasaha sai ita kwanya ilimi so duka waɗannan da kere-kere da aikin gonan da kiwo da duka ilimi ne yake ainihin tafiyar da su saboda haka shine muka ɗauki makarantu
to jama'a yau ma dai abinda lokaci ya bamu kenan a cikin wannan shirin sai wani mako cikin ikon Allah za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Madina Dauda da ta bada gudunmuwa a shirin Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Kuma da lagai da Mustapha, yanzu kuma sai sakonin da kuke aika mana ta hanyar email.
Yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Fatima Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada da Maryam Aminu Kano. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. A madadin al'ummar karamar hukumar Barikin Ladi da ke jihar Filato, nike mika sakon ta'aziyar mu ga daukacin al'ummar Gumi da ke jihar Zamfara sakamakon harharen da ƴan bindiga suka kai. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen masu kai harhare a Najeriya. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Salihu Isa Fana. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika mai da madugun ƴan adawar kasar Niger gidan yari da mahukunta kasar Niger suka yi akwai lauje cikin nadi. Ganin cewa ta wannan hanya ce shugaba Isu Muhammadu zai kai labari a zaben da ke tafiya na 2020. Sai ku ci karan ku babbaka. Daga nan sai sakon da ya fito daga Umar na mai Ramakera. Yace salam VOA Hausa. Muna taya gwamna Yahaya Bello na jihar Kogi da David Lyon na jihar Bayelsa murnar lashe zaben kujerun gwamna da suka yi. Da fatan Allah ya ba su ikon sauke nauyin da Allah ya dora musu. Amin. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Lawal Sani na Kawu Daura. Yace salam muryar Amurka. Tabbas yau take ranar ba haya ta duniya. Don haka zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga jami'an lafiya na Najeriya cewa su ƙara wayar da kan al'ummar karkara musamman masu yin ba haya a fili illolin da yake haddasawa. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku. Godiya muke yi, huta lafiya.
Kuma dalla nan gaba kadan ne zamu je ga shirin yau da gobe, kuma muna tare da Madina mai shanu. Madina, yau me za ku tattauna ne kan shirin
yau? Zamu tattauna kan muhimmancin tsaftataccen wato bahaya, kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta ware yau domin waiwayar wato ingancin shi, wato tsaftataccen bahaya.
Eh, haka mu ma mun dauki wani rahoto dazu dangane da wannan batu. To ma sauraro, kun ji abin da za a tattauna a shirin yau da gobe. Sai ku kasance tare da mu nan gaba kadan, shirin zai zo. Yanzu ga Hadiza da labarai a takaici.
Kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan harkokin leken asiri na shirin sauraron shaidu a binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump yau dinnan Talata daga manyan hadiman jami'an tsaron kasar waɗanda suka saurari wata magana da aka yi ta waya a watan Yuli tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Dimbin dalibai sun yi ta maza a yunkurin su na tserewa, inda suka ketare layin da ƴan sanda suka shata, yayin da wasu ƙasa da 200 daga cikin su suke ci gaba da kasancewa a tsare a cikin wani shange a jami'ar Hong Kong, wacce ƴan sanda suka zagaye tun ranar Lahadin da ta gabata. Wakiliyar sashen sanancin na Amurka Iris Tong, wadda ta kasance da ɗaliban a jami'ar ta Hong Kong, ta bayyana yanayin kuncin da ake ciki a wurin, inda akalla matasa biyu da suka yi barazanar kashe kansu. Na ga wani yaro yana barazanar ɗaba ma wuyarsa wuka, in ji Tong. Ta ƙara da cewa ban ga wani jini a wuyarsa ba, kawai ya yi magana ne game da yadda yake so ya kashe kansa. Amma wasu mutane sun ce ba lallai ne ya yi hakan ba, kuma sun gaya masa ya ajiye wukar.
To masu sauraro, da aka makawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu damu ku da wani sabon shirin. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku izuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com, domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da video. Yanzu mu da ita Hadiza Kyari da ta tani gabatarwa da Julie Letters Gresham da ta hada shirin baki ɗinsa, sai injinin mu Dan Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na Amurka, birnin Washington DC, kada ku nisa, ga shirin yau da gobe.